hannunka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abul qasim Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa amma ba'd. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannuka mai sanda. Da cikin su muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasuyin da ke cikin sa. Da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da kuma samun tsira duniya da lahira, amin summa amin. Kuma yau ma, kamar yadda kuka saba ji, ni Tijjani Malam Lawal da Magaram ne zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau, da idan Allah madaukakin sarki, da kuma fatan Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka saurara.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah
subhanallah. Tumadala masu sauraro, zan fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun ayata 12 a cikin wannan sura ta Luqman.
Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Hakika kuma mun baiwa Luqmana hikima cewa ka yi godiya ga Allah, kuma duk wanda yake godewa to yana godewa ne don kansa, wanda kuwa ya kafirta to hakika Allah mawadaci ne abin yabo.
Wannan aya da kuma wasu ayoyi da zamu saurara da kuma za su biyo bayan ta suna magana ne akan Luqmanu da kuma nasiyoyin da yayi wa ɗansa bisa dalilai na Al-Qur'ani da hadisai. Luqmanu ba annabi bane ba a wasu ruwayoyin da kuma wasu dalilan, amma mutumin kirki ne wanda ya san ya kamata sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi hikima ta basira da ke karkashin sanin Ubangijin, tasirin sa da kuma bayyana mana da kuma ya bayyana a gare shi da kuma magana da mu'amalar mutum, kama daga kiyaye harshen sa, kula da ciki game da sha'awar sa, rike amana, tawadu'u da kaskantar da kai, nisanta daga aikata ayyuka marasa amfani da makamantansu, na daga cikin ababen da ke bayyana hikimar mutum. Ko da yake hikima ba ta takaita ga Luqmanu kawai bane, bisa dalilai na hadisai kowane mumini da ya gaskata bakinsa da mu'amalarsa cikin ikhlasi, Allah madaukakin sarki zai bashi wannan babbar ni'ima ta hikima. Duk da cewa nasiyoyin Luqmanu abu ne da Allah madaukakin sarki yake bayyana mana kai tsaye a cikin Qur'ani, to amma Allah ya bayyana waɗannan nasiyoyi ne daga bakin Luqmanu zuwa ga ɗansa, domin yin hakan ya bayyana mana hikimar Luqmanu, kuma ya bayyana mana aikin da ya rataya akan masu hikima shine wa'azi da kuma shiryarwa, haka kuma irin nauyin da ya rataya akan uba kan ɗansa. Nasiyoyin Luqmanu zuwa ga ɗansa ta takaita ne zuwa ga umarni biyu. Na farko, yanayin magana da mu'amala tsakanin iyalai da al'umma. Na biyu kuma, bayyana mu'amalar hikima da kuma hakimi na gaskiya wanda yake da waɗannan siffofi guda biyu, tare da kira ga al'umma da su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u nasa. A bayyane yake cewa cimma irin waɗannan matsayi tare da samun wannan babbar ni'ima na buƙatar godiya ga Allah madaukakin sarki. Godiya ta haƙiƙa tana nufin sanya ko wata ni'ima a wurinta da kuma ribarta da ke komawa wajen shi kansa mutum wanda hakan ke nufi da kuma yake biyo sanadin irin girma da kokar da mutum yake samu daga irin wannan daukaka daga Allah madaukakin sarki kamar yadda yake amfani da ni'imar Allah a wurin da bai dace ba wato kafiri yake amfani da kafircin sa maimakon ya gode wa Allah da kuma rungumar addinin Allah kai har ma idan mutum bai yi godiya wa Allah ba da bakinsa domin godiyar baki tare da kafir da kuma aikace ba shi da wata riba illa kafircewa Allah ne sai ma hakan na yin sanadin tutuwa kuma tutuwar na komawa zuwa ga shi kansa mutum ne ba wai Allah ba daga wannan ayar zamu ilmantu da ababe guda biyu kamar haka kowanne irin mutum idan ya tsarkake kansa ya kuma gyara bakinsa tausayi da rahmar Ubangiji na iya shafar sa kuma ya cimma wannan matsayi na hikima koda kuwa ba shi da zarfin ilimi na biyu riba da hasarar ayyukan mutum na komawa ne a gare shi har ila yau godiyar ni'imar Ubangiji ko kafirce mata tasirin su na komawa ne ga mutum ba Allah ba yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun aya ta 13 a cikin wannan sura ta Luqman
wa idh qala luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim
kuma ka tuna lokacin da Luqman yace da dansa a yayin da yake yi masa wa'azi ya kai dana kada kai shirka da Allah hakika ita shirka zalunci ne mai girma
farkon nasiha da wa'azin Luqmanu zuwa ga dansa shine ya nisanci aikata shirka ko shirka a ida ko kuma a aikace botar gumki ko rana ko wata da tauraro kai har da aba da dabbobi a tsawon tarihi ya zawwa a yanzu a tsakanin mutane ana samun masu shirka da dama daga cikin mutane a cikin jahilci da rashin sani suna tunanin cewa waɗannan ababe da ba su da rai ko kuma wasu masu ran ma suna da tasiri a makomar rayuwarsu domin haka suke ganin su a matsayin abin bauta suke kuma bauta musu wa iyazu billah da dama daga cikin mu'minai sun yi imani da Allah daya to sai dai a aikace mushrikai ne saboda suna yi wa wani Allah sujada saboda sun kasance suna bautawa kudi ko iko kuma domin su cimma fatar su a shirye suke su aikata kowane irin sabo Luqmanu ya san lahani da cutarwar shirka ko bautar wani ba Allah ba shi ya sanya ya fara wa'azin sa da gyaran dabi'u ya buƙaci ɗansa da ya nisanci da kuma ya yi nisa da duk wani nau'i na shirka domin yana ganin sa a matsayin zunubi mai girma abin ban sha'awa a nan shine a fakaice wannan aya na bayani ne dangane da nauyin da ya rataya kan ma'aifi na koyar da ƴaƴansa kyawawan aƙida da ɗabi'u kuma su yi musu bayani na haƙiƙa ko da yake hanyar yin bayanin ma na da muhimmancin gaske hanyar nasiha da wa'azi na da tasiri sosai a maimakon amfani da lafazin umarni da ƙarfi yana da kyau a yi amfani da hanyar da za ta samu karɓuwa daga wajen ƴaƴa kamar amfani da lafazi na tausayi kamar su daina da sauraronsu da sauransu daga cikin wannan aya zamu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka kowane mutum yana da buƙatar nasiha da wa'azi bisa dalilai na ayoyi da hadisai wani lokaci Imam Ali alaihi salam yana faɗa wa sahabbansa cewa su yi masa nasiha da wa'azi domin a cikin akwai tasiri da babu shi a cikin sani nabi kuma mu koyi hanyoyin bayar da tarbiyya ga ƙananan yara daga wajen manya da masu hikima domin a wannan muna iya faɗawa cikin kuskure idan muka ƙi koyi daga gare su abu na uku kuma mu kiyaye gafala daga ƴaƴanmu saboda yaro yana buƙatar wa'azi da nasihar iyayensa daya daga cikin muhimman hanyoyin bayar da tarbiyya ga yara shine ka bashi matsayi kuma ka yi mu'amala da shi cikin tausayi da kuma soyayya. To madalla da kuma wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin lokacin ni da na shirya kuma na gabatar Tijjani Malam Lawal da maganar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.